بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو أصبر شاترا قواتا المحرم إجرانا لشيكرا دبو الأياد لريه دودة عشرين دبيو wanda daidai da 13 ga watan 4 shekara ta 2001 muna karatun littafin As-Sarimul Battar fi Tasaddi li Sahratil Ashrar na Sheikh Al-Allama Wahid Abdussalam Bali. Wannan littafi ne wanda daga cikin jeren jiyar ingantattun littafin da addinin musulunci yake alfahari da su wajen tinkarar bokaye, masharranta da 'yan tsubbu da 'yan duba da masu secret societies da 'yan cultism da masu tsafe-tsafe da masu yankan kai. Duk baki ɗayan wannan littafi ya tattaro su, ya sanya ainihin kansakalin alƙur'ani da hadisi yana ainihin faɗa da su. Bayan haka sai ya karo maka irin nau'o'in asire-asire da tsafe-tsafe da suke yi domin a samu raba mutum da matar shi, ko a raba mutum da ofishin shi, ko a kashe mutum, ko a kore shi daga gari, ko a kyamatar da shi daga wata, ko a kyamatar da wani daga wata, ko kuma a sanya ka kaso wanda ba ka so, ko ki so wanda ba ki so, ko a shanye maka wata gaba, ko a makantar da kai, ko a kuruntar da kai, ko a raba ɗa da uwa, ko ɗa da uba, ko makamantan haka. Duk waɗannan kaɗan daga cikin nau'ukan tsafe-tsafen da suke kenan. Amma dai Allah Maɗaukakin Sarki ya tattara su da harshen hikima yake, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi idhnillah. Dukkansu ba su isa su yi komai ba ta hanyar tsafinsu ko sihirinsu sai inda izinin Allah. In baka manta ba, ya kai mai saurare da karatu, muna ainihin wato ƙarƙashin inda malam ya kawo mana tahsinatun dhidda sihiri, wasu ainihin katangu, tsari da za ka samu game da ainihin wato sihiri. Ma'ana, a can baya kaji in an yi asiri ya kama ka, malam ya ce ga yadda za a karya shi. To a nan kuma sai malam yake cewa tun kafin a yi maka asirin, ya za kai ka samu tsarin da yake ko an yi maka asirin ba zai kama ka ba. Tsarin nan kai da kanka, ofishinka, gidanka, matarka, 'ya'yanka, dukiyarka, abin hawanka, in ka dubi waɗannan abubuwa da ake karantowa ɗaya bayan ɗaya, ana nuna maka yadda za ka zauna cikin lafiya ne. Saboda an tashi an ga iyaye da kakanni a yayin maguzanci da suke laya suke amfani da ita, da guru da kambu, duk baki ɗaya wannan addinin kafirai ne. Duk wanda ya sa laya ana neman ya marma zai tuba. Laya ba addinin musulunci bace. Kar ka sake a matsayinka na driver, ko a matsayinka na mai shago, ko mai office, ka zo ainihin ka kawo laya ka kafa a kofar shagonka, ko a ainihin jikin siyarin mota, ko a jikin abin hawanka, duk wannan baki ɗaya shirka ne. To ya za kai ka zauna lafiya kenan? Dan ka san Wahid Abdussalam Bali izalarsu da tushe suke yi. In suka raba ka da waɗannan abubuwan sai su ce maka kuma ga madadin abin da za kai ka zauna lafiya, wanda ya tabbata a cikin Alkur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Shi ne bai gushe ba ya fara kawo maka abubuwa ɗaya bayan ɗaya, har ya zo ya kawo ainihin tahsinul mar'ati inda al'aqdi alaiha. Yayin da ka auri mace aka zo tarewa, ya ce ga yadda za a tsare wannan mata daga asiri da tsafe-tsafe. In mata zo da wasu ƙulumboce-ƙulumboce, duk baki ɗaya ranar tarewa za su karye, amma da izinin Allah. Mala ya kawo maka yadda za a yi. Ya zo ya sake kawo maka abin da sunna ta ce game da yadda in ka shiga ɗakin amaryarka, ba wai da music za a fara ba, ba za a fara da rawa da shewa da iskanci, a'a, za a fara ne da sallah. Sannan ya zo in an zo jima'i, ya ce ga yadda za a yi. To a wannan gabace da muka zo, in jama'a ba su manta ba, sai muka kawo takaitaccen bayani ta yadda ake samun ɗa na gari. Muka ce samun ɗa na gari abu ne wanda yake faruwa tun kafin kai tunanin wance da za ka aura tukuna. Sai ka tsaya kai nazarin addinin musulunci, wacce iri da wacce iri da wacce iri ya tsara maka ka aura. Ke kuma ki tsaya ki tunanin addinin musulunci, wane iri da wane iri da wane iri ya tsara miki ki yadda ya aure ki. Ba wai kawai kowace ka gani tana da kyau, ta baka sha'awa, 'yar manyan mutane, 'yar masu kuɗi, 'yar masu sarauta, mai mukami, ba wannan ne addinin musulunci yake kallo ba. Addinin musulunci yana kallon kyakkyawar ɗabi'a da ingantaccen addini mai nagarta,
in aka samu wannan bangaren miji, aka samu wannan bangaren mata, to an kafa aure akan gaskiya da gaskiya kenan. To abin duk da zai biyo baya ya zama zaman auren da za a tsara shi akan zaman aure ne na Al-Qur'ani da Sunna Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Sa'annan ana nan a irin wannan halin shine malam ya fara kawo yadda ake yi, in an zo saduwa ga yadda za a yi. To in aka samu irin wannan, to lalle an shirya tattali na samun ɗa na gari. Amma babu shakka, kar ku yaudari kanku, duk auren da kuka gina shi akan al'ada ko akan bid'a, wallahi ko ba ku gani yanzu ba za ku ce wata rana za ku ce albaniya ta faɗi. Wallahi cikin ƴaƴan sai an samu dukan su ƴan iska ko kuma fiyonci ƴan iska ne, jaza'an wifaqa sakamakon mugun aikinku. Domin akwai yaudara da mutane suke, sai a je sai a gama bid'a, a gama bid'a sai a zo za a yi yaudara a nuna cewa ana son sunna. Wallahi ba a yaudara Allah, ba a iya ha'inta Allah. Allah gaskiya da gaskiya, Allahu huwal haqq, shi kanshi Allah gaskiya ne, ba wai mai gaskiya ba, shi kanshi ne gaskiya. Shi yasa ba a rashin gaskiya tare da Allah. In za ku yi aure, shin miliyan nawa ka karba da za ka aurar da ƴarka ta fari, yau nawa suka rage maka, kujerar hajji nawa aka baka saboda za a auri ƴarka, a yau ina alama ka je hajji tare da kai, ko haƙorin hajji ka sa ya koɗe? Ku tsaya ku shirya gaskiya. Arziki na Allah ne. Kai din nan san da ka tashi auren uwar ƴar, kuɗi ka duba ko kuwa? Sannan wani mutum da ya kuka ga cewa sakamakon abin da ya samu ta hanyar auren ƴashi wannan abin ya ɗore? Babu abin da ke ɗorar da aure wallahi sai gaskiya da gaskiya. Ga wani aure can da aka yi shi cikin arziki da albarka, duk duniya sai da aka ji labarin irin wannan auren. Auren ainihin mijin uwar Anas, Abu Talhat al-Ansari, wanda ya auri Ummu Sulaim al-Ansariya, mace ɗaya tamkar da macen miliyan a cikin addinin Musulunci. Kai Sabitun al-Bunani almajirin Anas ke bada labari ya ce, tunda muke mu musulmi ba mu taɓa jin labarin aure ma mai arziki irin wannan ba, domin sadakinta ka cokam shi ne addinin Musulunci. Mace ce da mijinta suna zaune, maguzanci suke yi, kafirci suke yi, ran nan sai ta musulunta, ta karɓi addinin Musulunci. Mijinta shi ne Malik, ya ce ni ban ƙi Musulunci ba, amma na ji mutumin nan da ya zo da Musuluncin nan yana hana shan giya, ni kuma ba ni iya barin shan giya. Na haka ya ja jikin shi ya tafi ƙasar Sham, ya je faɗa can gefen tekun fasha, ya je kashe kanshi. Ta zauna ta gama ta kaba, tana nan tana zaune ga ta nan bazawara da ɗanta Anas, wanda shi wancan kafiri da ya gudun hijira akan giya, ma'ana shahidin giya kenan, wannan shahidin giya kenan, shi da ya bar giya gwamma ya shahada akanta. To wannan ainihin ɗa suna nan zaune da shi da uwar shi. Ran nan sai Abu Talha ya haɗu da ita, ai kake wannan bazaura masha Allahu, ina ma in same ki kaza kaza. Sai ta ce ai ba irin ka ake ki ba, sai dai ni musulma ce, kai kafiri, aure bai halatta ba. Kun ga tun daga nan zaka gane wannan addini ya dane ta. She's a real sister, sister ce ta gaske ba munafuka ba. Kai kafiri, ni musulma, aure bai halatta ba, ba aure. Yace a'a, ba ni son wani kinidibi, dan kin ga ba ni da fara, ban da jani, ban da zinari, ban da azurfa, ba wazo biya, ba kaza kaza. Tace wallahi ba manufata kenan ba, wallahi ba abin da nake sha'awa tare da kai sai musulunci, kuma da zaka musulunta da kaga aiki da cikawa. Yace to ni dan banza dan wofi ne, ina zan je in musulunta? Nuna min hanya mu gani. Tace wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ah to in ba dan banza da uwar shi ta tsine mai albarka ba, ka musulunta, ga mata, ga alheri, duk ka ki wannan? To uwa ka ce ta tsine maka albarka? Sai ya ce ina za a je a musulunta? Ta ce ga hanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Yana zuwa manzo Allah ya ce ga Abu Talha nan ya taho gare ku, hasken musulunci akan goshin shi tsakanin idanuwan shi. Ya musulunta, aka daura mishi aure da Ummu Sulaimin. Haka suka zauna cikin arziki, ana nan sai aka samu ɗa, rashin lafiya ta kama ɗa, rashin lafiya ta yi tsanani har yaro ya mutu. Wannan mata ta daure, ta yi wa ɗa wanka, ta yi mai likafani. Kun ga abin da muke cewa, kun ga addinin. Yanzu mace nawa ce ɗanta zai mutu ma ta iya wankan gawa? Abin da za a yi mutuwan ma duk gidan sai matan su gudu? Wai suna tsoron gawar ma? Makara miji ya siyo ya kawo ya kai ɗaya masallaci, ya kawo ɗaya gida, duk matan gida suka gudu. Makara ba gwangwala ba ce kawai da katako da aka yanko daga ƙasa arna, amma makara wai mutane sun gudu makara. to a ummu sulaimin nan da nan sai ce wa yaro wanka ta kintsa ta sa shi alkafani sai ta aje shi gefen daki ta roki matan gida dan Allah kan wanda ya gaya wa mijina dan shi ya mutu ku banni ni zan fara gaya mai ta taba ado te fas kama amarya kama ba ai mata mutuwa ba ma miji yana zuwa da abokan shi ta kawo musu abinci suka ci suka natsa suka gyara fas shikenan abokai suka fita sai da safe ta rija kofa ta rufe ta lallashi miji suka yi kwanciya aure sai can gefin asuba sai ta ce Abu Talha ina da tambaya kun ga duk wannan sakamakon samun mace mai addini ne har yanzu fa mijin bai san dan shi ya mutu ba saboda ta san yadda ake zaman aure ba ballaga ba bace ba jaka bace jama'a mun gane wannan da kyau ko nan da nan ainihin sai ta ce yanzu don Allah in mutane suka ba da aro sai suka da suka ce a ba su kayan aran su sun yi laifi yace a'a to su da aka ba kayan aran nan ya kamata su hana sai yace a'a sai ta ce to kai hakuri ka nemi Allah ya baka ladan danka da ya mutu wanda ya baka aro ya karba sai ya hau bambami irin na maza sai da kika bari na yi na janaba kaza 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 sannan kuma fastarja'a sai yayi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya tashi yayi wanka yayi alwala ya fita yayi sallah asuba ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yace barakallahu fi lailatikuma barakallahu fi ghabir lailatikuma daren ku da ya wuce din nan Allah ya sa mishi albarka shikenan nan da nan ashe ta samu ciki aka haifi da cikin ainihin annashuwa da alheri manzo Allah yace in ta haihu kar a saki a ba yaran nan komai a duniya yi ci a kawo shi ni zan mai hudu ba nan da nan kuran nan sai ta samu ciki ta haihu da daddare sai aka ce Anas wan yaro kenan Anas kai aikin da aka baka wazifarka a daren nan shine ka tsaya akan yaran nan kar ka sake duk kukan da zai ka a bashi ruwa manzo Allah ya ce ka a bashi su duk abin da manzo Allah ya ce in duk duniya za su mutu fa su sai sun bi yanzu ku duba yaro ne yana tsandare ihu da daddare a bashi dan ruwa ya sha mana in haka ne sai a samu ta tsohuwa sai ta lallabo to ku wannan addini dai zafi kaji munafika wai bin manzon Allah ne zafi kaji munafika tsohuwa a'a ai ita wannan sai ta ce Anas aikin ka yaran nan kar ya ci komai har gari ya waye Anas ya ce na kwana akan yaro a tsaye yaro ya kwana kuka yace ni kuma ban bashi komai ba gari ya waye yace muka dauke shi muka kaiwa annabi sallallahu alaihi wasallama uwar ta dan dibi da binai tace gashi wanda za a yi wa yaro hudu ba aka tafi aka je aka samu annabi sallallahu alaihi wasallama yana da dabbobin sadaka da aka kawo alama lamba yana musu lamba manzo Allah na gani ta san yara da jariri sai su ta minna suna ta tsalle manzo Allah yace a bintu milhan ta haihu ne ummu sulaimin ta haihu rumaisa ta haihu suka ce eh manzo Allah yace ku dan saurare ni kadan suka jira shi ya gama sannan ya zo ya karbi yaro ya ainihin rinka tauna da dino yana durmusa mishi a cikin baki wannan shi ake kira tahnik har cikin hankashi kenan shine yaro yana zukulkula manzo Allah yana cewa oh dubi matan madina tun suna jarire cin da dino gadan gidansu ma'ana shikenan nan da nan manzo Allah ya addu'a yace sunan yaro Abdullahi ana suka koma suka kai yaro wannan yaron Sufyan mai ruwaito wannan hadisin yace sai da muka ga cewa ya haifo gwarazan ƴaƴa waɗanda sadaukai ne mayaka sojojin addinin musulunci su tara sun haddace alqur'ani dukkan su basu balaga ba jikokin wannan matar jama'a kun ji hanyar da ake bi ake samun aure nagari ƴaƴa nagari ƴaƴan Allah ainihin ba ni ina munna ba ƴaƴan Allah ba ni kaka ba ni zanin goyo ba kun ji hanyar da ake to me zai hana yanzu in aka zo neman yarka ka dubi abin da ya kamata na sunna a tsaya gam da gam duk wata tsohuwa an ta taso sai a ce a inna zauna lokacin ku ya wuce yanzu ba naku bane zauna dan nan gori kake mun a ce inna ina za a yi miki gori amma ya hakuri in go a tambaki da yake shagalin ku ja baya inna ba harka ku bace eh su harkan su inna lokacin dariqa ake yi yanzu kuma lokaci ne era ne of sunna lokacin sunna ne to dan haka saboda haka inna ki baki da shawara a cikin harkan nan gaba daya jama'a mun gane wannan wallahi sai an yi tsayin daka in ba haka ba sunna hujumi ake mata yan bid'a kristoci yan shi'a yan ta'adda kowa yayi hujumi ala sunna kowa taron dangi ne in ka duba da kyau. Kiristoci na yi, ƴan Shi'a na yi, ƴan ɗariƙa na yi, ƴan al'ada na yi, ƴan gargajiya na yi, jahilai na yi, azzaluman malamai, kowa an yi taron dangi. Ijtima'ul jiyushul kuffar ala ghayzi sunnatul muhammadiyya. To in ba tsaye kai ba, wallahi sai sun raba ka da ita. Wannan ƴan tsohuwa ta zo ta rakwarkwame ka ta fashe da kuka, wannan ya zo ya ce Aisha ya shiga uku ya lalace, me ya saka ka uku? Me ya saka ka uku in ba masifa ba? Ka zauna kai ta tazbihi ka mutu ka shiga aljanna, za ka shiga rikicin da ya fi ƙarfinka. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? Wannan shine foundation. Kuma ina son ku gane, wallahi waɗannan maganganu sun wuce maganganun raha, sun wuce maganganun dariya. Domin aure ta haka aka samu annabawa. Duk wanda ka gani a duniyan nan yana alfaharin an haife shi ta hanyar aure, ba haka bane? To aure din nan, to tunda shine fandisho, shine tushen yadda ake samun ƴaƴa na gari, me zai sa ba za a rinka gyara? Mu matsa a gyara hanyar aure din nan mana. A gyara hanyar aure sai a rinka samun ƴaƴa na gari. Shikenan ƴaƴa na gari, sai ka ga dattawa na gari, sai al'umma ta taso mai nagarta. Amma aure ya karkace, ƴaƴa batattu, shikenan sai rayuwa ta zama lalatattu. Sai ka rinka ganin ana samun dattawan gwaggon biri. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? Don haka a tabbatar da wannan. Aka ce to in aka samu ƴaƴa ta irin wannan hanyar tarbiyya, a fara musu da kalmar shahada. Sannan duk abin da yaranka zai fara, ya fara da la ilaha illallah. Kar ya fara da oyoyo baba. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya iya wannan kalma ta zama mishi kalimatu taqwa, kalima ta tsoron Allah. Ya iya ainihinta. Sannan a koya mishi ladubba, ladabin shiga ɗaki, ladabin cin abinci, ladabi tsakanin shi da manyan shi, ladabi tsakanin shi da abokan shi, ladabi tsakanin shi da kaza. Duk ana nan ana tarbiyyar shi. Ana koya mishi karatun Alkur'ani, ana koya mishi kaunar sunnan Annabi sallallahu alaihi wasallama, kaunar ɗan ɗakin Annabi sallallahu alaihi wasallama, kaunar sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama, kaunar bayin Allah na gari, sadar da zumunci, danginka, dangin uwarshi, duk ya rinka sanin su, abokanka, abokan uwarshi duk ya rinka sanin waɗannan tare da martabobinsu. Kamar yadda muka faɗi a wancan lokaci, yana daga abin da yake haƙƙi ne a kanka ka tarbiyantar da ƴaƴanka. Su ƙaunaci ƴan uwanka da ƴan uwan uwarsu, sai ka rinka kwasansu. ƴan uwanka na ƙauye ne, ƴan uwanka na anguwa kaza, sai ka kwashi ƴaƴanka ko ka ɗauki ɗanka ko ƴarka, sai ka je sai ka gabatar da su. Za mu je garinmu, duk yaro yana son ya ji an ce za mu je garinmu. Ina za a je an samu hutu, za mu garinmu. Shikenan ana zuwa, sai ka nuna mishi kaga wannan tsohuwar da ka gani, to wannan matarka kenan. Sai kyalkyale da dariya, wannan tsohuwar ai wannan babata kenan, ai dariya kaza 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 kaza. Wannan da ka gani kanina ne, uwanmu ɗaya, ubanmu ɗaya. Wannan da ka gani da ubanta da uwata kanwa kaza kaza kaza. Dukka nuna mishi irin wannan, yana sani wannan gwaggwace, wannan innace, wannan yafin da wannan ya gwalgwal, wannan ya dukko, wannan ya kaza. Duk ya san waɗannan abubuwan tare da matsayinsu. A tashi a kintsa a taho, an taho kai kamar yadda muka faɗi a baya. Kar ka tafi ziyarar nan da nufin samo wani abu, kar ka ɗibi ƴaƴan da nufin bari a je a samo wani abu. A'a, kai yi ƙoƙarin yadda za ka saka musu ƙaunar danginka. Yayin da ainihin wato aka waye gari kun taho kan hanya, sai ka ɗan sai musu tsaraba ne, ɗan kaji ne, ɗan ƙwanzadi ne, sai ka ce ai wannan su gwaggwanninku ne suka ce a sai muku gashi nan kaza kaza. Ana dawowa ana neman sake wani hutun, sai ka ji suna cewa ba za mu koma ƙauye ba, ba za mu je mu samo ƙwanzabi ba, ba za mu je mu samo kaza ba. To daga haka sai ya zama ƴaƴanka sun sadu da zumuncinsu kenan. To ka tabbata mutumin arziki kenan. Sai kaga yara ƙanana ne amma da halin dattaku, da halin dattawa, sannan sun taso suna jin su ƴaƴan dangi ne. Amma ƴaƴa nawa ne yau aka haife su a bariki basu san dangin ubansu, basu san dangin uwarsu ba? Suna da yawa. Shin an yanke zumunci ko ba a yanke zumunci ba? An yanke, to wajibi ne a yi ƙoƙarin gyara ainihin dangane da wannan matsalar. Sannan abu na gaba shine ka tabbatar da cewa duk sanda aka samu irin wannan tarbiyyar shi ta zama za a tarbiyance shi ne akan abin da ya zan Qur'ani da hadisan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Duk abin da za a nuna mai sallama ce, a nuna mai yadda ake sallamar musulunci. Shiga ɗaki ne, shiga ban ɗaki, al'adab. To irin wannan ne, in Allah ya sa kai malami ne, kana da zurfin basira akan ilimi, babu shakka ko babu laifi sai ka samu wasu littafai na sunna sai ka karrara wa ka tabbatarwa da iyalanka irin su littafin Riyadus Salihin wanda littafi ne dake karantar da ladabi ko kuma littafin Al-Adab Al-Mufrad na Al-Imam Al-Bukhari sai rinka sanin irin waɗannan ka'idoji na addinin musulunci ba wai lalle karatu sai ka sa musu kowa isyu a'a kai kadai zaka rinka rikewa to yau za a yi karatu ne akan babin hakuri Allah ya ce kaza game da hakuri wannan ayar kwaya daya rannan sai kai musu sharhin ta ta'isa Allah ya ce kaza Allah ya ce kaza dan haka hakuri shine kaza 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 sai ka rinka hada musu abin da kuma waki yadda rayuwa take a yanzu kun ga kamar yanzu da muka shiga hali kaza ai sai an hada da hakuri to in aka yi hakurin nan kun ji yadda Allah yake cewa kun ji sakamakon mai hakuri haka cikin raha da darasin kuma kayye musu tsawo minti 15 minti 10 minti 30 ya isa kowa ya tashi ya tafi to sannan in aka samu wannan to an samu ƴaƴa waɗanda suke masu nagarta sai zan wane ya tarbiyar ƴaƴan shi ƴan mata irin wannan tarbiyar kai kana da ƴaƴa maza kai tarbiyar sa irin wannan tarbiyar don Allah in aka hada su aure wace irin rayuwa ce za a gani kyakkyawa jama'a an gane wannan da kyau to amma wane ya tarbiyar nashi wane bai tarbiyar nashi ba sai karshen lokaci kai da kai tarbiyar ƴaƴanka ƴan mata sai wani ya zo wai shine dangi wai ana son ai hadin zumunta da ƴaƴanka masu tarbiya da ƴaƴan shi ƴan iska wai za ai hadin zumunci shikenan ana hada zumuncin nan sai kaga Fir'auna ne yake jan wani ainihin mugu mana Fir'auna yake jan mutumin kirki wannan ainihin namiji lalatacce ya gama lalacewa tas an dauki yarinya mai kyakkyawar tarbiya mai addini an bashi duk abin da ya same ta tane na addini karatun Qur'ani take sallah take ko kaza shi yana ganin kawai wannan shi dai yayi asara aure bai dace ba so yake same ta ta hada music ta sha zanzaro tana rawa tana gwatso yawa shi ma sai ta tafi hannunta ci gaba to shi haka yake so to an dauki irin wannan an bashi sai zama shi bai samu irin wanda yake so ba ita bata samu irin wanda take so ba shi ko Allah cewa yake al-khabisatu lil-khabisina wat-tayyibatu lit-tayyibina na banza sai a hada su da na banza masu nagarta sai a hada su da nagari abin da ya kamata kenan to in aka samu matsala te matsala kamar yadda muka ce yara sun lalace kuma to wannan gaskiya wata matsala ce wadda akan ta ne lokaci ya kure mana wanda ba a manta ba muka ce akwai abubuwa da dama da ke bata tarbiya amma kadan daga ciki akwai fatara in yaro ya tashi gidansu yaga akwai fatara da talauci da wahalar rayuwa wannan na kai yaro zuwa ga lalacewa ba dan kuma ba domin zai bukatu zuwa ga wasu abubuwan rayuwa a gidansu abinci sutura kudin makaranta kudin littafi kudin kaza duk a rasa makaranta an sa shi ta gwamnati gwamnati ta idiyan malamai albashi malamai sun yajin aiki ya dawo gida ba abinci babu ainihin sutura uban shi ba zai iya kai shi makaranta kudi ba karshe sai ya fita sai ya tafi ainihin gantali daga haka sai zama asalin sanadin menene ya ja dalilin lalacewa shi shine fatara talauci to akan haka ne babban malamin musulunci Dr. Al-Allama Yusuf Al-Qardawi ya rubuta littafi mushkilatul faqr wa kaifa alajahal islam matsalar fatara da kuma yadda addinin musulunci ya biyo maganin ta daya bayan daya ka nemi wannan littafi ya tattauna matsala dangane da fatara talauci iya da wahalhalun yau da kullum ya ake maganin wannan matsala da ikon Allah wannan Allah madaukakin sarki ya tsare sannan na daga abin da ke lalata tarbiyar yaya in yaro ya tashi ko yara suka tashi suka ga akwai yawan rikici tsakanin uwa da uba da uwar da uban ba zama lafiya kullun ana cikin rikici kullun ana cikin fitina wannan na bata ainihin tarbiyar yaro sannan aka samu yaro ya samu kanshi a halin an saki uwar shi bata gidan sannan mai yiwa ya hadu da wata gallazazziyar kishiyar uwa wadda ta sha wahala a hannun uwar shi ita kuma yanzu sai ta kokarin ramawa akan shi sakamakon haka sai ga zaman gidan bai mishi dadi dan haka sai ya rinka fita daga haka har sai ya sai lalace ni ya kawo wannan dalili sakin ainihin uwar shi da akai to a wannan munasabar ce nake cewa a wannan lokacin da lokaci ya kure mana ashe a irin wannan halin kai ainihin uba ko kai miji lallai ne ka rinka takatsantsan ka rinka sanin waɗanne dalilai ne za su kai matuƙa a cikin addini sannan a kai ga yin saki ba wai kowace mas'ala ta tashi kawai sama sama shikenan sai kai saki, kowace mas'ala ta tashi sama sama sai ka ainihi saki. Kuma nace akwai mas'alolin da za su kai matuƙa su yi kamari na ya cancanta a saki mace, amma saboda tunanin wannan matsalar ta cewa yaran nan ko yaran nan ko yarinyan nan in ya waye gari ba uwarshi a gida zai iya lalacewa, sakamakon haka aka ce wannan zai iya zama dalili wajen ka ƙara haƙuri da ainihin wanci a matsayin matarka domin tsoron lalacewar tarbiyyar ƴaƴanka. Wannan ta ɓangaren uba kenan. Ta ɓangaren uwa ke kuma wajibi ne akan ki ki rinka hasashe duk sanda kika tada masifar ki, kika tada tashin hankalin ki, kawayen ki suka zuga ki, kika hanga kika hango ai inda kin fita ai da zaki samu kaza ai ki an toye haƙƙin ki, ki wai ga baya ki ga shin in kin bar gidan mijin nan naki wannan ba zai kawo lalacewa ƴaƴanki ba? ƴaƴanki in suka lalace a gidan miji da kika baro a baya, dan Allah farin cikin ki ne duk ƴaƴan da kika samu a gaba koda sun shiryu ba farin cikin ki bane. Zaka ga galibin mace ko ƴaƴa nawa ta samu duk natsuwarsu duk iliminsu duk wadatarsu in ta baro wasu ƴaƴa guda biyu uku huɗu ko nawa ne a baya, sai kaga hankalinta yafi komawa kan waɗancan na baya. To ba za ki rinka tunani da irin wannan ba, yayin da kika tada masifarki da tashin hankalinki ki rinka haƙuri ba dan komai ba dan lalacewa tarbiyyar ƴaƴanki ka ta afku. To amma galibi abin da yake faruwa jahilci da rashin wayewar kai da gidadanci da rashin fasaha yayi yawa a cikin kwakwalan mata a wannan zamanin. Duk sanda aka bata mata rai ita abin da take cewa ga mazaje can burjik, ta manta cewa sanda ake wawaso a kanta a da nonanta a tsaye yake, fatarta tana da laushi, fuskarta tana da kyau, gaɓoɓinta a tsaye suke, amma yanzu ta manta cewa komai ya zama ɗan kwatana a jikinta. Duk abin da ke jikinki ya riga ya zama ɗan kwatana, kuma in ya mutu babu spare part. Ta manta wannan, dan haka sai take ganin ai sanda wane ya aure ta, tana da samari biyar, tana da samari goma, cikinsu akwai kansula, cikinsu akwai kaza, akwai kaza. Yanzu ta manta cewa yau shekarar ta biyar rabanta da gidansu, yau shekarar ta goma, yau shekarar ta sha biyar, yau shekarar ta ashirin, in ta fito ko zawarawa ba za su yi wa wasanta ba balle samari. Ta manta wannan, sai ta rinka cewa ai tana nan da samari, mutum ne suke santa. Ta manta an yi juyin juya hali a cikin jikinta. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? Waɗannan nasihohi ne muke wa mazaje, muke wa mataye. Bahaushe ya ce in an bugi jaki sai a bugi taiki, ba dan komai ba dan akai kaya lafiya. Jama'a mun gane wannan da kyau. Sannan sai mu sawo sai mu dubi matsala ta gaba, ita ce samun wadataccen lokaci ye wa yaro yawa yana lalata yaro. Yaro ya zama ga lokaci yana da shi lokacin banza, an ba da hutun makarantar boko sati biyu, an bayar da hutun islamiya mako biyu, ya rasa me zai yi, baya talla, baya komai. To lokaci in ye mai yawa dole ya rinka karime-karimen abubuwan da zai cikkashe lokacin nan da su. Shi yasa wajibi ne ke uwa ko kai uba ko kai ne tarbiya, wajibi ne sai ka san menene zaka kawo a lokacin hutu, lokacin faragar yaro me zaka kawo ka cike mai lokaci da shi, yadda lokacin ba zai mai yawa yayi tunanin ta'addanci ba. Dan mutum ya zauna yayi tunani yayi shiru yayi shiru, ya rasa abin da zai a duniyar nan, sai fara tunanin sabon Allah, sai fara tunanin laifi, sai fara tunanin ta'addanci. Wajibi ne wannan a sanya ya za a cikkashe wa yara lokacinsu. Irin lokaci da ake bada hutun nan, sai ga yara sun fi zuwa ɗauko magana, an bada hutun boko, an bada hutun islamiya, yaro baya talla, baya tsara tebur, baya kaza. To a irin wannan lokacin shawara ita ce sai ka ɗibi ƴaƴan nan naka, za a je ziyara ne, an je ziyarar dangi an dawo, hutu ya rage da sauran wata ɗaya, sai ka ce to shikenan, wane da Allah a matsayinka na baka nake ko tinka ko tela ko kafinta aboki na, zan rinka turo yara na suna dan zama wurinka ana koya musu aikin kafinta, ana koya musu aikin kaza. To amma abin da yake damunka shine haukan dan Afirka, duk san da yake da kuɗi sai ya ga cewa har abada ba zai zama matsiyaci ba. Dan haka sai ga yaushe kaman ni Alhaji Wani zan tura ƴaƴana su koyi dinki ko su koyi kafinta ko su koyi kanikanci, ana nan daga baya shikenan lokaci ye wa yara yawa. Ba a tura su sun koyi sana'a ba, ba abin da za su yi sai su je su lalace. Kwana biyu uban ya tsiyace, sai abin ya zan kaya ya tsinke a gindin kaba. Uban nasu ya tsiyace, sannan su kuma tarbiyyarsu ta lalace, sai kaji a kama a ce dan gidan Alhaji wane ne, amma an kama shi in an fashi da makami, ga uban shi duk an san shi a garin mai mutunci ne. Me yasa? Saboda ba a bi tarbiyya yadda ya kamata ba. Shi yasa kowane ne kai, wallahi minista ne kai, gwamna ne kai, wani iri ne, duk yadda Allah ya ɗaukaka mukaminka, ma'aikacin gwamnati ne kai, ɗan kasuwa ne, malami ne, ka san ya za kai ka iya koya wa ɗanka wata tarbiyyar sana'a. Shago ne zai rinka zuwa ya jire a kasuwa, a'a zai rinka zuwa wurin kanikawa ne, miƙo min sufana, miƙo kaza, miƙo kaza, makaniza zai je koya, a dai cike mishi lokacin shi da wani abu wanda zai amfani rayuwar shi. Ai ita sana'a ba lallai ana koyanta ne dan in ka girma ka yi ta ba, ana cewa ana koyan sana'a ko dan bacin rana. In aka ce ka iya gyaran keke, ka iya tela, ka iya kafinta, ka iya tinka, kana nan ka zama ma'aikacin gwamnati, wata ran sai gwamnati ta ce ba ta da ku, sai zama kuma dama kai ba wani ilimi ne kake da shi na Bature wanda ka kware ba, ka je ga wannan office ne saboda Allah kadai ya kai ka, ba cancantarka ba. To yanzu da aka turo ka waje, yau kai da lawyer ne sai ka bude chamber, da likita ne sai ka bude clinic, da engineer ne kai sai ka bude factory, ba daya kanwar biyu ne yiwa wani dan karatun boko ne ka bubbuga sama sama an ce ba ai da kai, shikenan dama ka iya kafinta sai ka zo ka share wuri sai ka ci gaba da carpentry din ka. Asiriya rufe ko bai rufe ba. Shi yasa jama'a girman kai rawanin tsiya ne, girman kai rawanin tsiya ne, karka ce dan kai ne wane dan ka ba zai koyi kaza ba. Allah ya kiyaye. Sannan hudda da yaran banza tana kawo ainihin lalacewar ƴaƴa. A wannan ne nake jan hankalin iyaye, lallai ne ka sa ido ka san su waɗanne ne abokan ƴaƴanka, suwaye suke zuwa gidan ƴaƴanka, ƴaƴanka gidan suwa suke zuwa, da suwane ne ƴaƴanka suke hudda, a makaranta ne, a anguwa ne, a cikin gida ne, an kai su wani wuri ne, lallai ne ka sa ido tare da cewa mutane za su ga ka cika tsanani, amma wannan tsananin shine jagoranci game da tarbiyyar ka. Kaga wani yaro ya zo suna wasa da ɗanka, wajibi ka bincike shi, ɗan gidan waye, me tarbiyyar shi, yaya ake a gidansu, inda gane baka ce kai kan sake nan ɗa da yake lalatacce yana zuwa wurin ɗanka sai ya lalata maka ɗan, yadda kai kana jin nauyin ka kore shi ko, wallahi wata ran sai naka ɗan ya lalace yadda da kanka zaka kori ɗan naka daga gidanka, saboda ka ki ka kori wancan lalataccen da yazo ya lalata shi. Allah ya kiyaye. Sannan mummunar mu'amala da iyaye suke wa ƴaƴa, ka rinka gallaza wa ɗanka, ka rinka gwasale shi, kana cin zarafin shi, bugu a inda bai cancanta a buge shi ba, zagi ga inda bai cancanta a zage shi ba, da takura mishi da ayyukan da suka fi ƙarfin shi, wannan yana lalata ainihin tarbiyyar yaro. A nan ne zan jawo hankalin iyaye masu ɗora wa ƴaƴansu talla. Ku sani da cewa ɗora wa ɗa talla ba ci gaba ba ne, wallahi tallahi ci baya ne. Wannan ribar har yau ba mu ga wata mace wadda ainihin ribar da ɗanta ko ƴatta ta talla ta kawo mata, ta tsinana mata wani abu ba, in ba ci baya ba. Ɗa nawa ce ta gama talla a dandali, da safe ta kai koko, da kosai, da rana ta kai tuwon shinkafa ko ta kai shinkafa da wake dandali, da yamma ita ce soya algaragis, ita ce alkaki, ita ce kaza, ba ta dawowa gida sai karfe 9 sai karfe 10 na dare, duk ɗan iska sun gama jagwalgwalata. Sannan a zo aurenta sai kaga uwar ƴan nan tana bi tana neman taimako da cin bashi, duk tsawon tallan nan da aka yi mai tsinana musu, ba abin da ya tsinana. Wannan na daga cikin mummunar mu'amala da iyaye suke wa ƴaƴa, wadda take kai ga lalacewarsu. Yaushe ne ba a ce yarinya karfe 7 na safe ta fito talla, tallan da yake kafin nan fa sai da ta kai nukan markaɗe karfe 6 na safe, sannan bata koma gida ba sai karfe 10 na dare, ta je bata siyar da tuwon ba, ko kuma ta siyar, ko kuma ta yi bari, ko kuma ta ga za ta yi kwantai, sai ta je ta samu wani ɗan iska sai mata juye sai fara lalata ta tun daga nan. Duk wannan yana daga cikin mummunar mu'amala. Ki samu sana'ar da za ki rinka a cikin gida mana wadda ta fi mutunci. Wajibi ne iyaye su kula ga waɗannan abubuwan, domin muna tattauna me ke lalata tarbiyyar ƴaƴa. Mummunar mu'amala, takurawa ƴaƴa, ɗora musu abin da ya fi ƙarfinsu yana lalata ainihin tarbiyyarsu. Shi yasa ka gani lokacin da Annabi ya zo yana karɓan mubaya'ar mata sun musulunta, in ya ce banda shirka, banda sata, kakki je ki yi cikin shege ki kawo gidan mijinki, in ya ce banda zina sai su ce a'udhu billahi, a'udhu billahi, manzo Allah ka yi shiru, ya tana zina ne? Ya tana zina, ai sai baiwa take zina. Su a lokacin in ka ga wadda ta zina baiwa ce, mai gidanta ya ce yau sai ta kawo naira kaza, garin ta je nemo naira kazan nan sai ta tafi ta zina, amma ya ba ta zina. amma ku duba yanzu yadda aka mai da ƴaƴa suka zama bayi. ƴaƴa ne yanzu gangariyan ƴaƴa, a jami'o'i ne, a makarantun secondary ne, direbobin tire ne, dukkansu an mayar da su, sun zama ainihin mazinata, sun zama karuwai, sun zama bayi, ba dan komai ba, sai dan kadai matsalar ainihin wato samun abin da uwarta take nema, ko kuma samun abin da za ta kai ga rayuwarta. Ba kwa jin labaran duniya ne a yau yadda ake ta kira ga matsalolin da suke faruwa? A zuwa yanzu an tabbatar da an fitar da mata 100,000 da wani abu zuwa kasar Italy, ba dan koyi ba dan su je su karuwanci. Su ne in ka je za ka ga a ce wannan ai yarta ce ta aiko kuɗi daga Italy, ga ta nan an sai mata ainihin gida, wannan mota da ake mata haya ai yarta ce ta aiko kuɗi. Duk menene mummunar mu'amala ce da ƴaƴaye. Shi yasa mutane wallahi tallahi mu ji tsoron Allah, in za mu nemi arziki ta hanyar da Allah madaukakin sarki ya halatta mana. Sa'annan na daga cikin abin da ke bata tarbiyyar ƴaƴa kallon munanan fim, fim din da ya shafi ainihin kashe-kashe da face-face da ta'addanci da ƙone-ƙone da abubuwan da suka shafi al-gharaiz al-jinsiyya, mu'amala tsakanin namiji da namiji ludi kenan, mu'amala tsakanin mace da mace maɗigo kenan, mu'amala tsakanin namiji da mace zina kenan. Duk waɗannan irin fima-fimai matuƙar yara suna kallon su, suna lalata musu tarbiyya. In ka ga yara yanzu suna dambe, kai daga gani wannan damban ba damba ne irin na basirarsu ba, sun ga irin shi ne a TV. Yaro ya san yadda zai talle dan uwan shi, abokin fadan shi, ya kayar da shi, ya san yadda zai tarbo shi ta nan, ya kifa mai mari ta nan. Kana kallon wannan sai kaga bai da bambanci da irin film din da suke kallo. To kaga anan ka lura da kyau, ba a ce ka hana yaranka kallon film ba gaba daya, aka ce munanan film, domin daga cikin film akwai fuma-fumai masu shiryawa. Ina ne shi a sanya wa yara tarihin irin su Imam Malik, tarihin irin su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, duk waɗannan manyan limamai, al-Imam Abu Hanifa, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, duk akwai tarihin su a cikin kasusuwa na video. Kaga Imam Malik tun yana karami ya san Qur'ani, ya san sunna, ya san ladabi. Kaga Sheikhul Islam tun yana karami ya san Al-Qur'ani, ya san sunna, ya san ladabi, ya iya jihadi. Sai a sa wa yara irin waɗannan yana shagaltar da su. A nan ne zan ce wa iyayen ƴaƴa da dagatai da hakimai da masu anguwanni, dattawa, limamai, masu wa'azi, aiki ya same ku game da gidan fima-fimai da ake yi na video. Babu shakka dole ne ku san wani mataki ne za ku iya ɗauka game da ainihin maganin wannan musifa. Domin al'amarin ya zama, in kai baka da video, baka da talabijin gidanka, yaranka zai je biya kwandala biyu ko kwandala uku ko naira goma ko naira nawa ya je ya ga irin film din da ake magana akan, in ya gani zai lalata tarbiyyar shi. Wannan ba harka bace da za a ce a je a tara ƴan iska su je su rufe su da duka su rufe, a'a, domin masu gidan film din nan da sauransu, saboda yadda suka san yana bata tarbiyya, kuma suka san ana fada da su, ana yaƙar su, zuwa suke ɗauko izini a wurin ƴan sanda, gwamnati ta ba su lasisi da suke yi, ma'ana su suna batar da mutane ne da izinin gwamnati. Wajibi ne dattawa, limamai, masu wa'azi, hakimai, masu anguwanni, dagatai, a ɗauki matakin ya za a yi abi hanyar da za a yi maganin irin wannan. In ma fim ɗin ne za a rinka sa wa yara, a rinka sa musu fim ɗin irin wanda ya dace, kuma a lokacin da ya dace, don ko wanda ya dace, ba koyaushe kamata a sa musu ba. Ai, ana irin waɗannan fim ɗin na kalla-kalla a ƙasashen kudu, ma'ana Najeriya maso kudu, ana irin waɗannan. Amma in lokacin jarabawar yara ya zo, duk wani gidan kallo sai kaga an sa an rufe shi, suke saboda yaransu kada su faɗi jarabawa. Ashe ko da fim ɗin nan tarihin Imam Malik ne, tarihin Ibn Taymiyyah, tarihin Abu Hanifa, tarihin Musulunci, ashe za a rinka duban akwai lokutan da za a rinka sawa. Amma ba kowane lokaci ne mai gidan video ya so ya sa fim ɗin da ya so, ya sa sadda ya zo, ya ɓatar da yaran jama'a, ya lalata tarbiyyar ƴaƴan jama'a, shi kuma ya dafe kuɗin shi, babu abin da ya shafe shi. Wajibi ne iyaye sai sun ɗau mataki akan wannan. Sannan kuma yaɗuwar ɓarna da ainihin ta'adi a anguwa yana lalata tarbiyyar yara. Yaro ya taso ya ga wannan ainihin wato wuri jikin gidansu ne, amma bakin gida ne gidan karuwai ne, jikin gidansu ne gidan silma, jikin gidansu ne gidan rawa ne, jikin gidansu ne gidan ƴan caca, jikin gidansu nan ne ƴan kwaya suke. Yaɗuwar irin waɗannan ɓarna da ta'adi a mazaunin jama'a, wannan yana lalatar da tarbiyyar yara. Domin abu na farko da wannan ta'adin zai fara musu shine dusashe musu munin a cikin zuciyarsu. Yaro ya tashi kusa da gidansu, gidan karuwai ne,
yaga ana caca, ana iskanci, ana kaza, din yadda uban yake koya mai tarbiya, iyayen malaman suke nuna mishi tarbiya, sai ya rinka ganin sabon Allah nan da malam yake nuna cewa ya kai matuka, shi ba zai rinka ganin wannan matsayin na sabon Allah a zuciye shi ba. Me yasa? Da ya fito daga masallacin anguwarsu ga gidan karuwai kuma, da ya fito daga gidan ainihin su ga ainihin inda ake shaye-shaye, da ya fito ga gidan Sulma, ashe wannan wajibi ne akan lallai ne a ɗauki mataki game da yadda za a yi a ga cewa lallai an daina barin barna tana bayyana. Domin wannan na daga cikin babban manufa ta shari'ar musulunci. Shari'ar musulunci dama ba za ta ce za ta hana mutane dukkanin su barna ba, a'a, shari'ar musulunci tana hana barna ta hanya biyu ne. Yaduwarta, to wannan za a yi amfani da ƙarfin mulki ne, duk wani gidan karuwai, duk wani gidan giya, duk inda ake zalunci a hana, sannan ya zama a tsaye da malamai su ta karantar da mutane, kotuna su ta hukunci da shari'ar Allah. Sannan bangare na biyu shine sai kuma malamai su rinka jagoranci suna shiryar da mutane game da ainihin sabon Allah. Dan in an hana gidan karuwai, an hana gidan shan giya, an hana kaza, an hana kaza, sai kaga ranka ya dadewa ne ko yallabaiwa ne, sai dinka hijabi sai aje a motar shi, in yaje ya dauko karuwa sai ya sa mata hijabin nan, in yazo ya wuce da ita sai ku kauda kai ma, kuna ga kakku kallawa yallabai matar shi nan ku karuwa ce yallabaiwa ne ko ranka ya dadewa ne, sai ya sawo ainihin katan guda na giya a cikin buddin motar shi. To yanzu wannan taya za a yi maganin wannan? Wannan ba za a iya maganin shi ba sai ta hanyar wa'azi da jan hankalin ainihin jama'a. Domin an hana bayyanar barna, to amma barnar tana nan tana ci gaba da gudana a ƙarƙashin ƙasa, to wannan imaninka ne kawai da Allah da wa'azi da kake saurare zai iya hana ka da izinin Allah. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? Sannan kuma in iyaye suka yi watsi da tarbiyyar da ya zama kawai kun haifa, ku dai abin da ya dame ku ku bashi tuwo ya ci ya ƙoshi ya je makaranta ya kaza, amma tarbiyya fa kun kyale shi ya zama shagwababbe, ya zama lalatacce, ya zama dan iska, ba abin da ya shafe ku game da tarbiyyar shi. Wannan ainihin yana sanyawa yaro ya lalace ainihin a cikin al'umma. Sannan jama'a basu manta ba, abu na ƙarshe da ne magana shine masifar da take samun wasu ƴaƴa ba dan son su ba, ba dan son iyayen su ba, amma kaddara ce Allah madaukakin sarki yake saukarwa, ita ce masifa ta ainihin maraici. In ka waye gari uwarka ta mutu ko ubanka ya mutu, shikenan sai ainihin ka waye gari a tsakanin ainihin ƴan uwanka yara, kai maraya ne. To in baka samu kyakkyawan jagoranci na ainihin ƴan uwan uwa ko ƴan uwan uba ko kishiyar uwa ba ko matar uba, sai ka samu kanka a halin lalacewa, saboda kana rayuwa ne ba ainihin cikin galihu ba. Allah madaukakin sarki ya tsare mu, Allah madaukakin sarki ya kiyaye. To jama'ar musulmi, kun ji waɗannan abubuwa, shin a irin wannan halin da kai ka samu kanka a halin ainihin wato matarka ta mutu ko matarka ta fita, ga ƴaƴa ƙanana waɗanda kake tsoron tarbiyyar su ta lalace, menene yake wajibi a kanka? A ƙashin gaskiya, saboda Allah, babban wajibi a kanka shine ƙara dagewa da zagewa game da tarbiyyar, sannan kuma da sa ido akan ita matarka ta gida ko kishiyar waɗannan ainihin uwar yara, cewa waɗannan yara ba su ne kishiyoyinta ba, ko da sun yi zama na rashin zaman lafiya tare da uwar, to ta ɗauka yanzu waɗannan ƴaƴanka ne, sakamakon haka sun zama ƴaƴanta, nan haka ba kishi tsakanin ita da su, ta riƙe su amana. To kaga wannan ya lazimta maka ka san irin matar da zaka auro, kamar yadda muka fara ishara a can baya. A nan ne ne mana ishara zuwa ga ainihin hadisai na Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama. Na daga ciki hadisin Jabir wanda ya zo cikin Sahihul Bukhari da Muslim, mahaifinsu da ya zo rasuwa mai suna Abdullahi ɗan Hiram, ya ce ya kai Jabir bayan raina, sai aini wato bayan ran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, babu wani rai da nake ji a duniya kamar ranka. Ya ce ina ji a jikina kuma cewa gobe ina daga cikin farko-farkon waɗanda za a fara kashewa in an je jihadi yakin Uhudu. Ya ce don haka ana bi na bashi, ka biya min ƙannanka, ka kula da su, amana na baka su, shikenan je, ka Allah ya sa maka albarka. Ana wayar gari ko cikin farko-farkon waɗanda aka fara kashewa aka kashe baban Jabir. To Jabir ya ga aiki ya same shi, yanzu ga bashi an bar shi da shi, ga masu bashi sun gallaza mishi, shi bai da aikin da yake balle ya iya biyan su, suna ta kwadayin aje a raba musu wata tafkekiyar gona wani katan gandu da uban ya bari sun matsa wa Jabir dan aje a raba akwai da bine a ciki Jabir yace na rasa yadda zan yi a duniya ga kanne ƴan mata guda tara annabi ya banni da su waɗannan ƴaƴa ina mahaifin shi ya bashi da su yace ya rasa yadda zai yi da rayuwar shi shine sai ya zauna sai ya tagumi kuma annabi ya hana yin tagumi domin tagumi alama ce ta wanda ya shiga halin takeici da damuwa da yankewar tsammani yaushe kana musulmi zaka yanke tsammani daga rahama Allah bayan Allah yana la taqnatu min rahmatillah kar ku yanke tsammani daga rahama Allah annabi yace ya Jabir me yasa nake ganin ka cikin tagumi da damuwa sai yace me zai hana ni tagumi me zai hana ni damuwa ubana ya mutu ya barni da bashi ya barni da kanne ƴan mata guda tara yace in yi tarbiyar su in sun girma in musu aure da wanne na iyaya manzon Allah ni kaina ban yi auren fari ba jama'a ku ji irin wannan damuwa amma duk abin da ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ikon Allah sai manzon Allah ya magane shi duk wani psychologist da kake ji a yau doctor ne shi professor ne shi a kasar turai ne kasar larabawa ne duk yadda ya gama kaiwa a ilimin psychology wallahi bai kama yatsan manzon Allah ba a ilimi don manzon Allah ilimin shi kai tsaye daga Allah yake dibowa na duk wata damuwa yanzu sai a ce aje wurin psychologist to manzo Allah shine at-tabibun nafsani babban psychologist ana zuwa ya zaunar da shi yace to ka kwantar da hankalinka damuwa dai game da mahaifinka ya rasu ka cire damuwa a ranka domin Allah madaukakin sarki bai taba karrama wani bawan shi daga cikin bayin shi dake mutuwa irin karamar da yawa ubanka ba yace da babanka ya rasu sai Allah ya dauko shi ya aje shi gaba da gaba ya zauna a gaban Allah suna magana yace ya kai bawa na me kake so a duniya nan wani arziki kake so in maka yace ya Allah arzikin da nake so shine ka komar da ni duniya in sake jihadi a sake kashe ni in sake dawowa gare ka sai yace ayya sai dai nayi alƙawari ga duk wanda ya mutu cikin al'ummar ku al'umma annabi duk wanda ya mutu ba dawowa nemi wata alfarmar sai ce Allah ka baiwa mutanen da ke rayuwa a duniya ƴan baya ba su labarin irin ni'imar da muke ciki shine ayoyi daga cikin suratu Ali Imran suka sauka suna ainihin bayyana irin halin annashwa da alheri da ainihin waɗanda suka yi mutu jihadi suke ciki wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwat kar ku taba tsammanin waɗanda aka kashe su wajen tada addinin Allah kar ku taba tunanin ma wai matattu ne sam bal ahya'un inda rabbihim yurzaquna rayayuni suna nan suna cin arziki a wurin ubangijinsu kana nan ba wutan lantarki ba ruwan famfo ba bakin mai ba manja ba farin duk mai ya yanke maka ba haske wace irin rayuwa ce wannan to su suna can suna samun arziki daga wurin Allah jama'a mun gane wannan da kyau ko wannan kenan sannan na biyu yanzu kun ga in yana takaicin mutuwar uban shi tunda ya ji cewa lahira ta fi wa uban kyau fiye da duniya ba damuwa ko sai ne ya rage sai bashi Jabir yace duk wanda yake bin ku bashi ka ce mu hadu da shi a gonarku da safi sai je ya same ka alaji manzo Allah ya ce da safi a hada a gona sai yawa to shi yana sa rai za a je a yanki gandun marayu a bashi to dama duk bashin da uban ya ci bashi ne na cefa ne tiyar da dino kaza tiya kaza buhu kaza talaka ne ya ciyar da iyalin shi shikenan bashin da dino aka ci in aka biya ka da dabino ba an biya ka ba da suka je suka taru to ku ne masu bin bashi ya manzo Allah ai mu ne wallahi mu ne shikenan manzo Allah ya sa duk suka taru yace wa Jabir kai ka hawo wannan bishiyar dabino to dama yaran Madina kamar dan muciya ne da kwatami a duk wanda ya rayuwa kasar Hausa irin waɗannan anguwanni ya kware game da shiga kwata ko ya shiga alkafira ya fita to yaran Madina da dabino yanzu nan daga cewa hau kawai sai kama ya hau nan da nan ya kama dare ya hau sai yace ka ci gaba da girgizawa yayi ta girgizawa dabino na zubowa dabinan da ke sama Jabir yace in ka daga kai ka kalle su ba su wuce a kirga su ba amma su sahabbai addinin su shine me manzo Allah yace sallallahu alaihi wasallam dan haka tunda manzo Allah yace ka hau inda kai ne sai ka ce manzo Allah ya ba yawa to ka yarda amma su sahabbai tunda manzo Allah yace hau sai hau girgiza sai girgiza magana ta kare yana girgiza dabino na zuba sai da dabino ya tare dam Jabir yace na daga kai sai ga har yanzu na saman nan yana nan yadda yake bai ragu ba bai karu ba mu'jiza jama'a mun gane wannan da kyau manzo Allah yace sako ka ware, aka ware waɗannan rubabbu, waɗannan nunannu, waɗannan danyu. Manzo Allah ya kewaya, ya kewaya, sai ya zauna akai, sai ya addu'a, sai miƙe, yace ka ci gaba da auna musu. Alhaji buhunka nawa ne? Buhu kaza ne, a ce gashi. Kaifa buhu nawa gashi? Buhu nawa gashi? Duk aka gama kasafta musu, kowa aka biya shi, suka watse. Manzo Allah yace Jabir sai aje a ci da marayu. Kuma wannan wanda ya sako kasan dadinan da ya zubo kasa yana nan kuma bai ragu ba. Jabir ya ga karama, ya ga mu'jiza. To haka al'amarin nan yake. Kun ga an yi maganin mas'ala ta biyu ko sai mas'ala ta uku. Yace kannanka kuma ƴan mata in sun isa aure ka gaya mana, za mu taimaka maka insha Allah. Kannan nan nashi ba uwarsu ɗaya ba, uba ɗaya ne. Dan ka san a musulunci ba ƴan ubanci. In ka sake wance da ke ɗaki kaza da wance da ke ɗakinku aka tashi aurar da su, wai wance da kuke uwa ɗaya uba ɗaya, sai kai taimako na musamman. Wance kuma sai ka ɗan ba da 500. To gashi nan gwaggwato a ɗan taimaka, Allah ya rufe asiri. Ƙarya kake, baka nemi rufin asirin Allah ba. Don ka bambance ƙannanka ne ba ƴan ubantaka a musulunci jama'a. Idan a ce da ni da kai uwarmu ɗaya, ubanmu ɗaya, da ni da wani ubanmu ɗaya, uwa kowa da tashi duk ɗaya ne a musulunci, inda ake bambance an zo raban gado. Amma wajen sadar da zumunci fa, dole ne yadda zan sadar da zumuncin uwa ɗaya uba ɗaya, in sadar da zumuncin ƴan ubantaka duk ɗaya ne a cikin addinin musulunci. Jama'ar musulmi mun gane wannan da kyau ko? Saboda haka Jabir ƴaƴan nan ba uwar shi ta haife su ba, kanne ne, kamar yadda riwayoyin hadisin majmu'in su je kaka karanta Fathul Bari ko Umdatul Qari, kanne ne na dangantakar uba ɗaya kawai, amma kowa uwar shi daban-daban. Amma dubi Jabir ya rike su amana. Ana nan ran nan sai manzon Allah ya ga Jabir da Za'afaran. Za'afaran turare ne wanda in kai aure sai ka sa a lokacin su, in ka sa sai a ganshi ya dan yalo haka a jikin rigarka ko a jikin kanshin shi. To da an ji kanshin shi an san kai ango ne. Shikenan manzo Allah yace Jabir halaka ya aure ne, yace eh masha Allah, ya manzo Allah aina ya aure. Yace budurwa ko bazaura? Sai yace kai dai bazaura na aura. Manzo Allah yace ayya Jabir, me yasa baka auri budurwa ba? Kai mata dariya, kai maka dariya, kai kiss, kai kiss, kai abubuwa na wasa na annashuwa, kaje ka auri bazaura? Sai yace a'a ya manzo Allah, nayi nazarin in naje na auri budurwa da ƴan mata tara a gidan sai su kona gidan, tunda dukkan su ba su da hankali kenan. Amma sai naje na auro bazawara wadda ita ta natsu, tana da hankali dan ta rinka kula da su, ta ne musu kunshi, tana koya musu saka, tana koya musu kitso. Haka riwayoyin hadisin suka faɗi. Duk waɗannan abubuwan je kaka karanta Fathul Bari ka gani. Jama'a musulmi mun gane wannan da kyau ko? Babbar hikima anan da ta sa na kawo mana wannan dogon hadisi ita ce wannan kalmar. Ashe duk sanda ka tashi zaka yi aure a halin da matarka ta mutu ko kuma ainihin matarka ta fita, zaka yi tunanin wacce irin mace ce zaka auro da zata kula da ƴaƴanka. Gashi yanzu Jabir saurayi ne, dukkan saurayi budurwa ta fi dacewa da shi. Kai ba saurayi ba, ko tsoho dan shekara 50 in ya auri budurwa sai ya fi jin daɗin rayuwa. Amma saurayi ya haƙura da ya auri budurwa domin ya samu mai hankali wadda zata kula da ƙannan shi. Balle kai matarka ta fita ƴar shekara 30 ko 35 ta bar ƴaƴa 5 10 15, in ka zo kana son ka yi aure, wai kuma sai ka je sai ka auro budurwa wadda take maiwa? Budurwan nan ma junior wata yarinya ƙanwarka ce da ke secondary, take commercial ko take WTC ko kaza kaza. Shikenan sai ya zama matar ubanta ce, amma kuma ita tana ganin ta girme ta. To shine sai kaga an fara samun tangarda. Sai kaga in an samu rashin tarbiya daga ƴaƴan ma, sai kaga ɗanka yana ainihin soyayya da matarka amaryar. Duk me yake kawo wannan? Rashin tunani da rashin kula, da kullum kai ka tashi kawai kai meye sha'awar zuciyarka, shi kake so, baka tunanin menene maslaha ga rayuwarka. Abinda yake wajibi shine duk sanda ka tashi sai kai tunanin meye maslaha ga rayuwarka. Duk sanda aka ce ga rogo kashi naira 10, amma kuma ga mirinda kwalba naira 10, ga yunwa kana ji, mirinda dai ita ranka yafi so, rogo ko ranka baya so. Amma rogo zaka cika koshi, amma mirinda ba zaka cika koshi ba. Yanzu san ranka zaka bi koko kamata da cancanta kamata. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? haka ya kamata ka fahimci mas'alan nan da kyau. Duk sanda ka tashi auren ba wai yanzu kai ka wuce saurayi, ka wuce yaro karami, yanzu kai maslaha ce ma ta sa kake son kai auren. In ba dan wannan bukata ba ma ba abin da zai sa kai auren. To da ku kasancewa bukata ce ta kai ka, to sai kuma ka dubi wacce ce zaka auro da zata kula da tarbiyyar yaranka, mai hankali, mai mutunci, mai tarbiyya, wadda ta san addini, wadda zata dauki ƴaƴan nan ƴaƴanta ne. To gashi dubi hadisin Jabir yace wadda zata rinka musu kunshi, ta rinka koya musu saka, ta rinka yi musu kitso. Yanzu zaka je ka auro wata ƴar bana 13 anya ta iya wa yaranka haka? Ba za ta iya haka ba. To shi yasa sai ka tsaya ka yi nazarin wannan abu na farko kenan. Abu na biyu, bangaren kike kuma duk sanda kika tashi aure, a yayin da ya zan mijinki ya rasu, a yayin da ya zan mijinki ya sake ki, ba daidai bane ki je ki aure kawai aure na son zuciya. A'a, dubawa zaki. Yanzu waɗannan ƴaƴa naki dake watangaririya tsakanin gidanki da gidan ubansu, sun ki su zauna a gidan ubansu, sun ki su zauna a gidanki, kina son ki aure, sai ki dubi wane ne wanda in kin aure shi, in tsohon mijinki ya yadda ki rike ƴaƴan nan, zaki zo ya rike miki ƴaƴanki a cikin mutunci da kula da tarbiyya. Hujjar mu akan haka shine hadisin Bukhari da Muslim, har wayo yana cikin hadisin Ummu Salama, lokacin da mijinta ya rasu, Abu Salamat al-Ansari tace ni kam na shiga uku na lalace, ina zan sake samun miji irin Abu Salama? Gidan farko da aka fara hijira daga Makka aka tafi Habasha, daga Habasha aka dawo Madina, tace wannan irin mutum na san ba yadda zan samu irin shi, dan haka sai nayi mai kukan da duk duniya sai an san nayi asaran miji. Tace na sha alwashi, na gama shan damara kenan zan fara kukan mutuwa, sai ga manzon Allah ya zo min ta'aziyya. Manzo Allah yace lafiya damara menene kaza kaza, tace ai zan fara kukan mutuwa ne, yace a haramun ne, an gama, an daina, an haramta wannan. Yana cikin Sahih Muslim Kitabul Janaiz. Shikenan sai ta fasa wannan. To tana nan tana zaune tana takeici, ta shiga uku ta lalace, manzo Allah yace a ki rinka cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma akhlifni, Allahumma ajurni min musibati wa akhlifni khairan minha. Daga Allah muke, ga Allah za mu koma, Allah ka fitar da ni daga masifar da ta same ni, Allah ka kawo min abin da ya fi ta alheri. Ta ce haka nake ta faɗi, haka nake ta faɗi. Tun su duk zikirin da manzon Allah ya basu shi za su yi, ba su da wani shehi su dama, su ba samu kansu a matsala ba. Dan haka tana nan tana wannan zikirin, tana nan tana wannan zikirin, ta gama ta kaba, ran nan sai manzon Allah ya tura wani sahabi, kai ka je ka ce ina son Ummu Salama. Dan Allah yanzu ta samu khairun minha ko ba minhu ko ba ta samu ba, ta samu khairun min zawjiha al-awwal, ta samu wanda ya fita mijinta alheri. Eh kenan. Na biyu sai ta ce to ita kam ta yadda, ai ita wannan irin mukami ne ma a ce manzo Allah yana son ta, ai ta ci gaba, amma tana da matsala. Matsalar farko ita ce ita tana da azababban kishi, ba ta iya zama da kishiya. Na biyu ita tana da agololi. To da aka zo sai manzo Allah ya gaya mishi, sai ya ce to kishin ta dai zan roki Allah ya dauke mata wannan kishi, Allah ya raba ta da kishi. Manzo Allah ya roka mata Allah ta daina kishi. ƴaƴanta kuma daya akwai Zainab, daya akwai Umar, agololin kenan, yace Allah ne zai rike su ba ni zan rike su ba. To dalilin ka wannan hadisin shine wannan kalma ta ƙarshe. Yanzu gashi da Annabi yace ina son ta, kukanta na ƙarshe da tayi matsalar ta ita ce ƴaƴanta. Amma in kece kika samu wanda zaki samu kuɗi, ki samu biyan bukata, baki damu ba ƴaƴanki duk ma yadda za su watsi sai kice su watsi, a'a lalle ki san wani irin mijin zaki aura wanda zai kula da ƴaƴanki, ya mutunta ƴaƴanki. Domin kula da tarbiyyar ƴaƴan nan yafi miki komai muhimmanci, don in yaran nan suka lalace zaman lafiya bai same ki ba koda kina gidan miji. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? To a waɗannan ainihin gabobi ne nake baiwa maza da ainihin mata shawarwari, dangane da duk sanda maslaha ta, duk sanda matsala ta same ka, ka dubi menene zai zama maka maslaha, menene mafita, domin so kake ka samu ci gaba, ba so kake ka samu baya ba. Ka je ka aure budurwa, ta zo ta ci gaba da haifa maka wasu ƴaƴan, amma ƴaƴanka na da duk sun lalace. Kin je kin yi aure, kin ci gaba da haifa wannan mijin wasu ƴaƴan, waɗancan na da sun lalace, wace riba ka ci, wace riba ke kika ci? Babu. To ashe wajibi ne a san matakan da za a ɗauka akan haka insha Allahu ta'ala. Sannan shawara ta ƙarshe, yara in aka samu sun lalace, kamata ya a koma a duba shin wannan yaron da yake shaye-shaye, wannan yaron da yake sata,
yaron nan da yake wa manya rashin kunya, wannan yaro da ya zama ba abin da yake sai neman ƴan mata, wannan yaro da ya zama mara kunya kangararren dan sara suka, ya zama dan sara ba abin da ya iya sai dai ya zauna 12 dare, wani ya dawo tafiya, wani ya ciyo kasuwa kawai, ya zo ya same shi da ƴan matsaye ta kawo kai tuna mai aduwa ya ce duk kudin ka kawo. Me yasa yake wannan halin? Abin da ya kamata kenan. Wannan aikin shawarar nan da nake bawa wallahi ta hada har da hukumar ɗan sanda da dattawa da makamantansu, don yaro ya lalace kawai ku ce aje a kai shurin ƴan sanda su sheka mishi tear gas, ƴan sanda su mai duka, ƴan sanda su karya mai kafa, zai warke kuma gurgun magi ya fi kowanne shigantaka. In ya je aka karya kafar ya dawo, ba dai iya aka karya kafa ba, da kafan nan ɗaya sai ya hada gang, sai ya sa a rinka bin ko ana yanka ku ku dattawa. Amma za ku yi nazarin shin wannan yaro ne yasa yake sata? Wallahi wani yaron da yake sata baya son yin sata, wani yaron da yake iskancin baya son yi, wani yaron kishiyar uwa ce ta mishi asiri don ya lalace zama dan iska, wani yaron lalata ce ta sa shi kawai neman abun duniya ne, so yake gan shi kullum ya sa sabuwar shirt, ya sa agogo mai tsada, ya sa kaza. To sai kun yi nazarin me yasa wane ya lalace? In aka gane cewa asiri aka yi mishi, ba wata shawara da za ta yi, ba wata duka da za ta yi maganin shi, sai a je a binciki me yake damun shi. Don wani yaron zaka ga in aka zo aka zaunar da shi, kai me yasa kake sata ne, sai ce shi kanshi bai san dalili ba, zai ji kamar ana tura shi sai ya je ya yi, da yayo sata ya zo ya aje mita ce sato takalmi ne yana ajewa a gaban gadon shi, kuma sai ya ji yayi nadama, wani me yasa shi ya je ya sata ne? Ai bai kyauta ba, shi kanshi yayi abin ya dawo yana zargin kanshi. Ashe wannan kuka ce ƴan sanda su yi ta dukan shi su sheka mishi tear gas, ba ku taimake shi ba? To abin da ya kamata ku rinka yi kenan, ku duba wasu yara ƴan iska wanda duk duniya an ji labarin iskancinsu, area boys na jihar Lagos, na cikin garin Lagos, sai da suka fitini duk wani mai mutunci, liman ne kai, pasto ne kai, ɗan sanda ne, soja, kowane iri ne kai, sun fitine ka. Da gwamna Abuba Marwa ya zo zama ya da su da shugabanninsu, ya ga meye matsalarsu, ya yi musu maganin matsalarsu, ya tattalin musu hukuma ta musamman, ya ba su irin aikin da ya dace da su, don kowa da maganin shi, kowa yana da aiki. Kare wannan baka ji Qur'ani ya faɗa aikin shi ba? Kare yana da aiki, kowa yana da aiki, amma a bashi aikin shi mana. Kare a Qur'ani farauta aka bashi aiki ko ba haka ba? Kaji an nada shi liman? Ba nada shi ba. Kaga bai dace da shi ba. Haka wannan yaro area boys, ai ba cewa za a ya daina area boys ya dawo ya karanta a Islamiya ba, a'a. Akwai aikin da za a sa su, za a iya daukan su zama su ne ƴan sanda, tunda su ne ƴan iskan da ke fashi da makami. Yau in aka yi maganin damuwarsu, duk hanyar da ƴan fashi da makami suke bi sun sani, duk hanyar ƴan shaye-shayen kwaya, linda, koken, duk sun sani. To amma a sai kuka ce kawai a je a sami area boys a karkashin gada a harbe su, in aka harbe su ma suna da bindigogi, sai su biyo sai a ce area boys sun kashe police station guda, sun kashe kaza, sun kashe kaza, gashi nan sun gallabi kowa a kasar. Sakamakon me? Sakamakon ba a bi hanyoyin da suka dace na addini da rayuwa da ilimi a yi maganin ainihin matsalolinsu ba. Allah madaukakin sarki ya kiyaye, saboda yadda lokaci ya kure za mu saurara anan insha Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Alhamdulillah.